pour la paix, la réponse de tes lèvres me rappelle. The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalma Sili Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 3 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Makeri da kanin labarai.
Sai Ibrahim, birnin Kharkiv da ke gabashin Ukraine zai gina makaranta ta karkashin kasa da za ta zama ta farko a kasar domin kare yaran makaranta daga hare-haren babamai. A jiya Litinin, babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a kasar Libya ya kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin Derna da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata. Kana sa'o'i kalilan bayan bukin cika shekaru 74 da kasar jamhuriyar China ta yi a ranar 1 ga watan Oktoba, babban bankin duniya ya rige hasashensa akan bunƙasar tattalin arzikin kasar a shekara mai zuwa.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa shugaban majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a Niger, General Abdulrahman Tchemi, ya aika da sakon taya murnar zagayowar ranar samun yancin kai ma shugaba Tinubu na Najeriya, kamar yadda a jiya ma ya aika ma shugaban Gine wanda suke ɗatawa da shi. To ko me hakan ke nufi?
Ana iya samun targaɗa tsakanin mai iko da mai iko, amma dai diplomasiya tsakanin ƙasa lalle dole ta ci gaba.
To bayan hatsarin kwale-kwale na baya-bayan nan a jihar Kebbi wanda ya yi sanadin salwantar rayuka sama da 30, kowane irin ɗauki ake kaiwa yanzu?
A gano ina sauran jama'a suke, a hito da su domin a samu a je a yi musu jana'ida ta addinin musulunci.
To kamar kowace safiyar ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sokoto ke gabatarwa, inda yau shirin zai ci gaba da taɓo rigimar kujerar gwamnan jihar Kano biyo bayan yanke hukuncin da kotun shari'ar ƙarƙashin zaɓe ta yi cewa gawuna ne gwamna, amma Abba na iya ɗaukaka ƙara. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko na labaran duniya. Birnin Kharkiv da ke gabashin Ukraine zai gina makarantar karkashin kasa da za ta zama ta farko a kasar domin kare yaran makaranta daga hare-haren babamai da makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa babu kakkautawa, in ji magajin garin birnin. Wannan kariya za ta ba dubban yara na birnin Kharkiv damar ci gaba da karatu a cikin aji ko da a lokacin da ake fuskantar barazana na makamai masu linzami. Magajin garin Ilho Terekov ya rubuta a sakon manhaja na Telegram. Yayin da makarantu da dama a yankunan da ake gwamza yaƙi suka koma koyarwa ta yanar gizo a Latilas lokacin yaƙin, birnin Kharkiv ya shirya wasu azuzuwa a wurare daban-daban a fadin birnin kafin fara shekarar karatu ranar 1 ga watan Satumba, inda aka samarwa da sama da yara 1,000 inda za su yi karatu. Kharkiv, babban birnin Ukraine na biyu, yana da yawan al'umma da suka kai miliyan 1,400 kafin mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022. A jiya Litinin, babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Libya da ta tare ta dare wato gida biyu kenan, ya yi kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin da ke gabar teku da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman a Libya, Abdullahi Bitley, ya faɗa a wata sadarwa, ana buƙatar irin wannan tsarin yayin tattaunawar bai ɗaya da shirye-shiryen gogayya tsakanin shugabannin Libya da hukumomi akan sake gina birnin Derna da ke gabar teku da wasu wurare da ambaliya ta shafa. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliya sakamakon mahaukaciyar guguwar Daniel a tekun Mediterranean ta afkawa Libya a watan jiya. Ambaliyar ta yi sanadin batsewar wasu madatsun ruwa guda biyu a wajen Derna ranar 11 ga watan Satumba, lamarin da ya haddasa tarin ruwa mai yawa da ya share gidajen mutane zuwa cikin teku kane lalata kashi ɗaya cikin uku na ginin gidaje da wasu gine-ginen abubuwan more rayuwa a cewar ofishin shirya ayyukan jinkan Majalisar Ɗinkin Duniya. Jami'an gwamnati da hukumomi sun ba da kiyasin mutanen da suka mutu daga 4,000 zuwa 11,000. Gawarwaki mutane da dama da bala'in ya kashe sun makale ko a cikin raguzai ko kuma a cikin tekun Mediterranean a cewar kungiyoyin masu neman gawarwakin.
To an jima kaɗan, Baba Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da kungiyar ECOWAS da gwamnatin mulkin sojin Niger ke cigaba da hararar juna, shugaban majalisar mulki ta sojojin da suka yi juyin mulki a Niger ɗin Abdulrahman Tchéni, wanda jiya ya taya shugaban Gine mai ɗasawa da shi murnar ranar ƴancin kai. Wasu bayanan da aka samu a jiya ɗin sun nuna cewa kafin nan sai da ya miƙa irin wannan takardar taya murnar ga shugaban Najeriya kuma madugun ECOWAS Bola Ahmed Tinubu, al'amarin da masu fashin baki ke ganin mataki ne mai fa'ida a diplomasiyance. Daga birnin Yamai ga Salamu Mumuni Barma da rahoton.
Wasiƙar wacce tun a ranar 29 ga watan Satumba shugaban majalisar soja ta CNSP General Abdulrahman Tchéni ya saka wa hannu ta shigo hannunmu manema labarai a yammacin wannan Litinin 2 ga watan Oktoba. Jagoran sojojin juyin mulkin na mai cewa ina farin cikin isar da sakon taya murnar zagayewar wannan rana ta 1 ga watan Oktoba zuwa gare ka da gwamnatinka da al'ummar Najeriya. Zan kuma yi amfani da wannan dama da sunana da na majalisar CNSP da gwamnati don jaddada aniyarmu ta ba da haɗin kai a dukkan yunkurin ƙarfafa hulɗa da ci gaban dangantaka da ɗan'uwantakar da ke tsakanin ƙasashen nan namu biyu a al'ummominmu. Janar Abdulrahman Tchéni a wannan wasiƙa ya bayyana fatan ganin gwamnatocin ƙasashen biyu, wato Najeriya da Nishar, masu makoma guda za su samar da hanyoyin shayo kan kowane irin saɓanin da ya taso a tsakaninsu domin tabbatar da ci gaban zaman lafiya a tsakanin ƙasashen nan namu, ya da ƙanwa masu al'ummomi 'yan uwan juna. Dangantaka ta yi tsami a tsakanin hukumomin Najeriya da Nishar sakamakon juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum a ƙarshen watan Yulin da ya gabata. A yanda majalisar CNSP ke cewa bakin alƙalami ya bushe, shugaban rukon sai da yawo Bola Ahmed Tinubu da takwarorinsa na ƙasashen kungiyar sun ce ba za ta saku ba, dole ne a mayar da hamɓararren shugaban ƙasa kan kujerarsa. Mafari kenan aka yi ta kai ruwa rana. To yanzu da aka yi haka, masana sha'anin diplomasiya irin su Mustafa Abdullahi na kallon wannan yunkuri na hukumomin Nijar a matsayin wanda ka iya buɗe hanyar zama kan teburin sulhu.
Ta san ita diplomasiya dama, ana iya samun ba a gane juna ba, amma dai in har aka ci gaba ana mu'amala, lalle lalle za a ciwo kan wannan abin. To da mu da Najeriya ka sani iyaka wadda muke ta daga Difa zuwa Doso don kan ce Magaya, su kuma daga Borno zuwa birnin Kebbi, kuma da nan Kadiba ga koina iyaka dangi ne, al'adodin mu guda ne, a halsan mu guda ne, ana iya samun targaɗa tsakanin mai iko da mai iko. Amma dai diplomasiya tsakanin ƙasa lalle dole ta ci gaba.
Wata wasiƙar taya murnar ta daban da shugaban majalisar CNSP ya rubuta ita ce wacce ya aike wa jagoran sojojin juyin mulkin ƙasar Gine Conakry Kanal Mamadi Dumbuya a albarkacin bikin ranar samun 'yancin kai karo na 65 da gudanar a wannan Litinin 2 ga watan Oktoba. Janar Tchéni ya jinjinawa hukumomin Gine saboda goyon bayan da suka baiwa Nishar a washegarin barkewar rikicin siyasar da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Har ma wasu rahotanni na cewa Nishar ta halarci bikin faretin na kasar Gine ta hanyar wata tawagar jami'an kasar da aka aika ta kanar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishar.
Sauri da Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Sa'o'i kalilan bayan bikin cika shekaru 74 da samun kan kasar jamhuriyar China, wato wadda ta yi a ranar 1 ga watan Oktoba tare da wasannin wuta da kuma baje furanni, babban bankin duniya ya rage hasashensa akan bunƙasar tattalin arzikin ƙasa a shekara mai zuwa. Bankin Duniya ya faɗa a wani hasashensa na rabin shekara a yankin da ya fitar a ranar Lahad cewa yana sa ran bunƙasar tattalin arzikin ƙasar ba zai haura kashi 4.4 cikin ɗari a shekarar 2024 ba. Adadin da ya yi ƙasa da hasashen watan Afrilu da ake sa ran ganin bunƙasar kashi 4.8. Bankin ya ce raunin da ake samu a wurin ci gaba na wato sashen kadarorin kasar ya sauya hasashen baki daya. Bankin ya yi kashedi cewa tattalin arzikin kasashe masu tasowa a gabashin Asiya ciki har da China suna shirin fuskantar bunƙasa mafi kankanci tun shekaran 1960. Baicin gagarumin matsalar annobar COVID-19 da matsalolin kuɗi na yankin Asiya a shekarun 1990 da kuma kalubalen mai da duniya ta fuskanta a shekarun 1970. Bankin ya rage hasashensa na shekarar 2024 na ci gaban darajar adadin abin da kasa ke samarwa lokaci guda na kasashe masu tasowa a gabashin Asiya da tekun Pacific, wanda ya hada da kasar China zuwa kashi 4.5 cikin 100, adadin da ya ragu daga kashi 5 da ake sa rai a bana. A jiya Litinin, shugaban kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ya tabbatar da aniyarsa ta sake neman takara a karo na uku a zaben watan Disamba, yayin da jam'iyyun adawan kasar ke kokawa cewa mutane da ke nuna goyon baya ga sauran 'yan takara suna fuskantar matsala. Kamar yadda na amsa kiran al'ummar Misra a baya, a yau ma ina sake amsa kiransu, in ji al-Sisi, yana faɗa a wani jawabinsa na rufe taron wuni uku da aka gudanar a kan tallatar da manufofin gwamnatinsa a wani sabon babban birni da aka gina a wajen birnin Al-Qahira. Ana sa ran al-Sisi, tsohon babban hafsan sojin kasar wanda yake mulkin kasar tun shekarar 2014, zai sake shiga takara kuma ya samu sabon wa'adi na uku bayan ya yi wa kundin mulkin kasar gyaran fuska shekaru hudu da suka gabata domin ba shi damar ci gaba da mulkin kasar har shekarar 2030. A cikin 'yan makonnin nan, magoya bayansa sun kaddamar da gangami a kan manyan allona da sakonnin jama'a suna kira da ya tsaya takara a zaben ranar 10-12 ga watan Disamba, yayin da babban jam'iyyar adawan Misra ta ce tana fuskantar matsin lamba.
To, a gaida Babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda za a ji halin da ake ciki bayan hatsarin kwale-kwale na baya-bayan nan a jihar Kebbi wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 30. Muhammad Nasir, gare ka.
Kwale-kwalen ya ɗauko mutane ne da aka kiyasta yawan su ya wuce mutum 50. Sun fito ne daga jihar Niger zuwa cin kasuwa a garin Yawuri na jihar Kebbi. Waɗanda suka ga yadda lamarin ya auku sun ce iska ne mai tsananin ƙarfi ya taso sai taguwar ruwa ta ja kwale-kwalen, daga nan sai ya nutse da mutanen. Alhaji Sani Yawuri a gaban idon sa lamarin ya faru.
Ya bige ya nutse, kuma gabana ya nutse, gabana ina nan ina kallon yadda aka yi ya nutse.
Ya aka yi ya nutse?
Yana cikin tafiya shi kawai, taguwa iska ne ya yi yawa. Yana cikin tafiya kawai, kowane ya buga ɗaya ya buga biyu kawai sai jirgin nutse, daga nan mutane suka kama tuma, suka kama tuma, ina kallo suna tuma, ina kallo suna tuma. Ina kallo, ina kallo, guda guda suna nucewa. Saboda iska ya yi yawa.
To, wani irin yanayi ake ciki yanzu bayan nutsewar jirgin?
Yanzu ga sanarwa na ta an ta kuma masu duba suna tsama masu kujiya masu nuta suna nuta cikin suna lalabawa da jiragen su.
Shugaban karamar hukumar mulkin Yawuri ta jihar Kebbi, Bala Muhammad Yawuri, ya ce kwale-kwalen ya ɗauko mutane da kayan abinci kafin lamarin ya faru.
An dai kawo ɗauki wanda yake an samu mutane za su kai mutum 10, eh da mutum 30 da wani abu suna nan cikin ruwa. Hawi yanzu ga da nake magana da kai, jirage suna can, mun sai kayayyaki na nuta da yaggwaje da jirage saman ruwa domin a tono inda wannan jirgin yake, sannan kuma a samu a ga waɗannan mutanen da suka nuce a cikin wannan ruwa. Da sun yi kasa suna nan cikin ruwa, sun yi kasa, saboda haka lalabensu annan ake yi cewa mu gano dai ina jirgin yake cikin ruwa da ya nuce, a gano inda yake, sannan a gano ina sauran jama'a suke, a hito da su domin a samu a je a yi musu jana'ida ta addinin musulunci wanda a tattauna da.
Irin haka ya faru a jihar Sokoto wanda ke makwabtaka da jihar Kebbi a wannan mako, inda kwale-kwale dauke da 'yan mata 11 ya nutse cikin ruwa a yankin karamar hukumar mulki ta Yabo, inda 'yan mata 6 suka rasa rayukansu, kamar yadda dan majalisar jiha mai wakiltar yankin Abubakar Shehu Shamaki Yabo ya tabbatar.
An samu hadarin kwale-kwale a dantulle ta cikin gundumar Turankawa, inda wannan kwale-kwale ya dauko mutum 11, daga cikin su akwai 'yan mata 6 waɗanda suka rasa rayukansu, inda aka samu ceto mutum 5. Kuma ina kira da dukkan hukumomin da abin ya shafa da suka yi dauki da taimako ga iyalan waɗanda wannan hadari ya rutsa da su.
Hadoran kwale-kwale dai sun jima suna labume rayukan jama'a, duk da kalaman da mahukunta ke yi na dokan matakan kariya daga matsalolin. Irin haka ya faru a shekara ta 2021 a garin Wara mai makwabtaka da garin Yawuri duka a jihar Kebbi, inda mutane fiye da 100 suka rasa rayukansu, baya ga wasu hadoran kwale-kwale makamantansa da suka yi ta faruwa a wasu sassa na Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Muhammadu Buhari
da yake magana da cewa ba a yi da su ba, yana nufin ya ce su jam'iyyar su da kuma Abba Kabir Yusuf ba lauyoyin su a kotu.
Ba za mu yi duba, za mu dawo kara wannan abun billahi wallahi ra mana sunan sa kariya, sunan sa ke wa ban koko, sunan sa zalunci.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da kowa a sabon shiri na tsaka mai wuya. Daga ranar Talata da ta wuce, lokacin da muka fara kawo muku muhawara kan shari'ar gwamnati a jihar Kano, an samu wasu sharhohi na gwamna jihohin Arewa maso yammacin Najeriya guda biyu da suka faru a zuwa wannan lokaci ne yau din nan, wato a jihohin Kaduna da kuma Sokoto. Hukuncin da kotunan shari'a zabe suka gabatar a jihohin Kano da Sokoto ba sa da wata taba ba ko kuma shakka kan yadda suka gabatar, kamar yadda aka sani a shari'a da aka gudanar a jihar Kano. Ita wannan kotun zabe din ta tabbatar da cewa ba dan takarar jam'iyyar NPP wato Abba Kabir Yusuf ne ya cinye zaben da aka yi na gwamna ba a watan Maris da ya gabata. Ta ce Nasiru Yusuf gawana na jam'iyyar APC shi ne ya lashe wannan zabe din. Haka zalika ita ma shari'a da aka yi kan zaben gwamna a jihar Sokoto ba ta da wata taba ba da wata tangarda dangane da ita, domin kotun ta fito kai tsaye karara ta ce Aminu Aliyu na jam'iyyar APC shi ne ya lashe wannan zaben na gwamna. Wato ya nasara a kan Malam Sa'idu Umar Radu-Bandoma na jam'iyyar PDP kenan. To amma shari'a Kaduna kam akwai rudani a cikinta, domin biyu daga cikin alkalai din sun ce Ubasani na jam'iyyar APC ba shi ne ya ci zaɓen ba, wanda suka ce ya ci zaɓen shi ne Isa Muhammad Ashiru na jam'iyyar PDP. To da shi Ashiru din da shi Ubasanin dukkan ɓangarorinsu sun ce za su daga wannan shari'a din zuwa kotuna na gaba. To a dukkan waɗannan sharhohi ɗin da Kanan da Sokoto da Kaduna ɗin, dukkan 'yan takara ɗin waɗanda ba su samu nasara ba sun ɗauki alƙawarin cewa za a ci gaba da bin haƙƙinsu har zuwa ƙoluluwa, wato har zuwa kotun ƙoli ta ƙasa ɗin. To mu dai za mu ci gaba da duban abubuwan da ke faruwa, kuma in abin ya kama za mu bi jihohin nan ɗaya bayan ɗaya mu kawo muku muhawara kan zaɓen nasu ko kuma kan rikicin zaɓen nasu. A yau kan za mu kawo muku kashi na biyu ne na muhawara da wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kole ya shirya mana ne, tsakanin Hashimu Suleiman Dugura wato shugaban jam'iyyar NPP na jihar Kano din da kuma Honorable Muntari Ishaq Yakasai jigon jam'iyyar APC kuma tsohon kwamishina a ƙarƙashin gwamnatin Ganduje. To amma kafin su tsunduma cikin muhawara tasu, bari mu ji wasu ra'ayoyi na wasu kanawa kan wannan al'amari.
Sunana Jaraf Salu. Gaskiya wannan hukunci da aka yi, gaskiya ni dai ban ji daɗin sa. To ni abin da nake fata a matakan na gaba na kotu da su tsaya su duba sosai da sosai, a yi adalci a wannan shari'a.
To a gaishe ku, to za mu bude wannan muhawara ta yau ne da kalaman da Shimon Tari Ishaku ya kasa yi inda yake gabatar da abubuwa uku da suka jingina akan su a cikin shari'ar ta su inda suke kalubalantar nasarar jam'iyyar NPP.
Ararrakin nan da muka shigar abubuwa guda uku muka shigar muka yi kuka akai. Na farko dai rashin cancantar ma shi kansa wato dan takarar jam'iyyar NPP Abba Kabir Yusuf ya zama dan takara domin an baka bi ka'ida ba ta tsarin mulkin kasa na ka zama dan takara wannan yana da dama hukumar zabe ita kotu tana da dama in ta tabbatar da haka ta soke zaben ka ta karbe ta ba wanda take ganin shine yazo na biyu haka kuma daya daga cikin wannan takar da yake nan na biyu kuma mun kalubalanci yawan wayannan qur'u da suka samu wayannan qur'un da suka samu suke magana miliyan biyu da wani abu mun kalubalanta dan mun gano akwai qur'un bogi dan haka muka zo muka nemi kotu ta bamu dama mu je hukumar zabe a dauko akwati karamar hukuma bai karamar hukuma a tantance a gano adadin qur'un nan a tabbatar da abin da yake akwai haka ne kukan da muka yi ko ba haka bane kuma an fara aikin nan tare da jami'an tsaro da wakilan su jam'iyyar NPP aka fara sai da aka ci rabin ko kuma sama da rabin ma kananan uku dan an yi karamar hukuma 25 da wakilan su ake zuwa a tantance wayannan abubuwa aka gano wayannan abubuwa kuma wayannan qur'u sai da muka je bayan an zaro su an zakulo su sai da muka tabbatar hukumar zabe ta tabbatar da su abinda batun yake cewa true certified copy wanda kowanne sai da suka buga masa sam suka sa hannu wayannan qur'un su muka dauko muka kawo kotu sannan muka kawo abinda ake cewa bibas machine aka kawo shi kotu aka zo aka kantance sannan muka gabatar da sheda
wannan ban tabbata ba Alhaji Mutari ya kasai Hashimu Dugura duk wannan abubuwan da aka yi haka ne an yi su kuma a gaban lauyoyin ku da sauran shedu misali
duk da bai daga waje zuwa kan su su yawanci sun yi harkar da dakali shi ke ga kutun ɗaya wanda ya halitta wannan ruwan yadda cewa sun ji sun yi abin su amma na masu hukuma a sama masu hukuma a tsakiyar ƙasa sun ji sun yi dabarun su amma abin da muke faɗa shi ne hukumar zaɓe sashi na 162 na tsarin mulkin kafin tarihin Najeriya ya tabbatar da cewa babu wani mutum bayan electoral officer presiding officer da electoral officer sun zo su tabbatar da zaɓe sun buga sun bincike larin wanda ya ci babu irin wani hukunci da ya kamata ya biyo baya illa hukuncin da suka yanke na lokacin da gabatar da zaɓe domin mai shari'a kuma da kanta Allah ya kamata ce akwai wannan shari'a ta faru a lokacin Umaru Musa Allah ya riƙa tsabarta masa da mai girma Muhammadu Buhari a 2008 inda Buhari ya ɗauki ƙuri'u da yawa ya kawo kotu cewa an masa aringizin ƙuri'un da ba sa cikin tsari wannan ne ya sa kotu ta duba da ta gani ta duba wannan sashi na 160 ta ce babu wani mutum da ke da hurumin sanarwa wani ya ci kowa a tsari illa hukumar zaɓe ko da ka idan hukumar zaɓe ta tabbatar da wannan ƙuri'u daga hannunta suke kuma ita ce ta buga su ba wuri ne ya yi abin nan ba to babu yanda za a yi a ce an saba wannan abu
amma ita kotu abinda tace ai ƙuri'unin hukumar zabe ne amma ba a sa wato hatimin hukumar zabe kuma ba a sa babu kwanan wata kuma ba a sa hannun babu sa hannun jami'anta
aiki shi yasa nake ga maka cewa Malam Hashimu Dugura bai karanta tsarin mulkin Najeriya ba ko ma bai san shi ba inda ya karanta tsari kuma da akwai doka da aka yi gyara ta shekara ta 2022 duk an gyara dokar nan ta kawo nan gyare-gyare ina jin Malam Hashimu
ni ne a gulo ba kai ba to ka bani an gama da nisa kan dai ka abin da ya ani da kanta ta faɗa tace wannan baya cikin abin da za ta yi tsarin da kuke aka amma abu ma ke tare ta zago sai ta kuma wai ruwan ma da aka zaban wanda ta zama yan bari guda 70 nan kuma ta ga wani ya samu ƙura idan ta kare wannan dabu da ta yi a karfin ta da iko ta ruwan 160 da rabu ta ce ya samu ƙura 23 a kan to ai idan zabe kuma ya zama total invalid board da aka samu ya bi total winning number da wuri da azabasu ya samu ma'ana 27 ba ta kai yawan 70 ba tun da ba ta kai ba bai kamata a ce ga wanda ce rufe dai a kira zaɓen goji wuri a ce ba kulu amma kawai ta rufe idan ta inda wani idan
kamar Suleiman Hashimu Dugura ku kamar kun fi so a ce kamar in kun kulu su ita alƙaliya ta ce a yi?
ba so bane ai mu abin da muke so kawai Allah ya bamu zaɓe ainihin ta ce mun cika majalisar da alhakin faɗa ta faɗa ba mu muka yi ta ba ba inda fi wuce aikin kowa take yi ta yi zabe ta gamsu ta buga ta sanar kamar yanda take sanar a tsoron jihohi kuma wannan wanda sai da zaben nan mai ci ita ce da ta cida ya san tsaki amma bai san dalilin da aka zo aka yi neman a rida amma wanda bai yi aiki ba a ce wai bai faɗa daidai ba sai wani alƙali ne da ba ai ba ki alƙali bane wadin ce ga wanda ya ci zabe
kamar bayanan ka sun nuna ba ku gamsu da ma da wannan tsari da alƙali ya ce ba kenan Honorable Mutari Akasai ga alama karfa ai tsami yanayi na talin kota ko matin da kaji shi Hashim Suleiman yana cewa jam'iyyar sa ta NNPP za ta daukaka kara
to ai abinda nake so Hashim ya gane idan yake magana da cewa ba a yi da su ba yana nufin ya ce su jam'iyyar su da kuma Abba Kabir Yusuf ba lauyoyin su a kotu duk wannan wata shidan da ake zuwa ake zama ake kalubalantar abubuwan nan su ne kawai daga alkalai sai lauyoyin jam'iyyar APC ne kawai ba lauyoyin jam'iyyar NNPP ba lauyoyin Abba Kabir Yusuf a wajen duk lauyoyin nan suna nan kuma duk shaidun da muka gabatar sun yi cross examination dinsu sun musu tambayoyi kuma sun ba da amsoshi kuma mun ɗauko shaidun nan daga kan kowane akwati mun kawo based on wa'innan abubuwa yasa ita hukumar zabe ta tabbatar da cewa wa'innan ƙuri'u tabbas wa'annan suke da alhakin tabbatar da su ba tabbatar da su ba domin a tsarin mulkin kasa da kuma gyaran dokar kasa da aka yi ka'idar shine dole sai ƙuri'a ta zama da sa hannun presiding officer da kwanan wata da stamp din a jiki duk ina ga zama ba ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa to wannan ƙuri'ar ba ta zama tabbatacciya ba kuma ba za a kirga ta ba ta zama invalid sai da kawai nan ƙuri'u da aka tsebo
Hashim Suleiman waye aka ne ya zama cewa ƙuri'un kun nan wai babu hatimin hukumar zabe ba ma kwanan wata ya aka yi wa alagaya
wannan mutum ka ita kanta wannan alƙalin da kalin da yake wasu hukunci da kanta ta faɗa ta ce wannan abun ya faru a lokacin ta faru abubuwa guda uku wanda sai gabatar mata suka ce ba su da ƙuri'u aka tuhuma su wannan in kai na farko abubuwa ba ta jinkiya ba ne na biyu suka ce ba shi da katin jinkiya na uku suka ce ƙuri'un da aka jefa ba shi da ba su da san ba su da wayi tace duk wa'annan guda biyun na farko da rashin kati da rashin zaman sadan jinkiya wannan free election matters ne sannan wannan ma da ta faɗa na cewa an jefa ƙuri'u wanda ba su da stamp ba su da kwanan wata ba su hannu tace duk wannan ya faru a lokacin Umar Musa Addo'a Allah ya kasa da gafara da Malam Buhari kuma aka tabbatar da Umar Musa shi ne shugaban kafa kuma har yi mutuwa kuma ga Allah ba su ke yi ba saboda wannan laifin
kuma dan haka wai kun yarda cewa babu hatimi kenan
ba za mu yi duba za mu dawo kara muna kira da magoya baya su kwantar da hankalinsu wannan abun billahi wallahi ramana sunan sa ƙarya sunan sa kiwa ba ko ko sunan sa zalunci ko ba za mu yi duba Allah ma ba da wani bayan Allah yadda
ga shi kuma malamai to in Allah ya kama rana to za mu zo da kashi na uku na wannan muhawara din kuma akwai abubuwa zafafa da za ku ji an tabo daga cikin su shine shin tsakanin jam'iyyar NNPP da APC wacce ce shugabannin ta suka fi zalunci a ganin su masu yin muhawara din nan sanin idan aka ce jam'iyyar APC ta yi nasara Yusufu Gawuni ya dawo ya zama gwamna za su dauki ayyukan da NNPP suka fara su cigaba da su ko kuma su ma za su mai da agogon baya ne sai sai a jira mu zuwa makon gobe na Allah ya kan muna godiya ga su baki namu Hashim Suleiman Dugurawa da kuma shi Muntari Shakira Kasai da kuma musamman shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya shirya mana wannan muhawara kuma ya ce lo mana ita daga can ta Dabu a madadin su dukkan ne Ali Mustafa Sokoto mun ba ku lafiya
to yanzu kuma ga shirmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice
Birnin Kharkiv da ke gabashin Ukraine zai gina makarantar karkashin ƙasa da za ta zama ta farko a ƙasar domin kare yaran makaranta daga hare-haren bama-bamai da na makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa babu ƙaƙƙautawa in ji magajin garin birnin. A jiya Litinin babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Libya da ta dare gida biyu ya yi kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin da ke gaban teku da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata. sa'o'i kalilan bayan cika shekaru bayan bukin cika shekaru 70 da samun yancin kai da kasar China ta yi a ranar 1 ga watan Oktoba tare da wasanni da kuma baje furanni babban bankin duniya ya rage hasashen ci gaban tattalin kasar
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wannan sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakuma Kiri da injiniyan mu yanzu Joda da kuma shi Daji Balawi da ya zama mana producer ni Ibrahim Kalmasu ke cewa sai anjima da